Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Danon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja ashirin baji cewa ana zaman zulmi a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan aran gamar sojoji da ƴan tawayen Biafra a jihar Abia
mutanen mu da dama sun taso sun dawo nan cikin gari inda muke
to tuta dakatar da zaben shugabannin APC a Taraba har sai ta saurari korafin waɗanda ba su amince da zaben ba
ba za mu tunyi ba sai an tantance mana wannan abun ayi gyara kafin ayi zaben nan
wasu kamfanonin sun a Kano sun game da hushin hukuma ƴan kwadago da sauransu don zargin aiki ba bisa ka'ida ba
waɗannan ƴan China sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya suka buɗe na biyu suka buɗe na uku suka buɗe na hudu
tsananin da jama'a suka shiga a jamhuriyar Niger na bambancin sa'a ɗaya a lokacin da ke wayansu ta salula ya farani bayan ƙarin haske daga masana
baka taɓa salula ba baka taɓa ƴar ba a ce canje ƴar ya canza a tawa rayuwa ne ba ta ga nairwan gaba saboda Allah
yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Hikaya ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera Muktar Rabo Ali wanda aka fi sani da Abu Mansur shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema wadda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan 5 a kansa ya fice daga kungiyar ƴan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017 tunda farko gwamnatin Somalia ta yaba da ficewar tasa amma daga baya ta kama shi don ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na ƙarshe da yake magana daga Mogadishu inda aka yi masa daurin talala tun 2018 Abu Mansur ya shaida wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce ya kara da cewa an tsare shi ne don a hana shi yin takara ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa ƴan Rasha da ke fatan neman bizar ƴanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw yayin da suka daura alhakin haka akan takunkumin da Moscow ta sanya wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizan na Amurka kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun dade da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai sai dai a bangaren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dora alhakin hakan gaba daya akan Moscow labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mai yadda ƴanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a bada fifiko ga cetar rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa ƙasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson ƴanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro Francis ya ce yana jin kukan dubban ƴanci rani da ƴan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalinsu kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen ƙasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya wannan wallafan labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru musamman a lokutan da mambobin jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi mai mulki suka kirkiri shafukan Facebook da yawa don iza wutar bayanan da ke nuna kin musulmi. Sun nuna irin gwagwarmayar da Facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasa a cikin kasar da take da babbar demokuraɗiyya a duniya kuma babbar kasuwar kamfanin. Kwanan nan kamar makon da ya gabata, hukumar shige da fice a Amurka ta yi amfani da jami'ai shida don aiwatar da bukatun jin kai 14,000 ga 'yan Afghanistan da ke neman koma a Amurka bayan da Taliban ta karba Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta faɗa wa ma'aikatan ɗan majalisa Jim Lajibin na jam'iyyar Democrat daga Rhode Island ya faɗa a ranar Alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida. Lajibin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman afuwa 14,000 tare da jami'ai shida, wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba, kuma ina kira da USCIS da ta magance gazawar nan take. Adadin yana ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da hukumar ta samu kusan 20,000 makamancin irin wannan bukata a ranar Juma'a, wanda ya ninka adadin sau 10 na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda, a cewar jami'in hukumar USCIS.
Saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yanzu haka a kudu maso gabashin Najeriya ana zaman zulmi bayan arangamar sojojin Najeriya da 'yan awarin Niger Delta a jihar Abia, inda aka samu asarar rayuka. Kungiyar 'yan awarin ta IPOB kan kai hari kan jami'an tsaro, al'ummar wani sashi musamman arewa da ma duk wanda baya mara musu baya. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Membobin kungiyar ta IPOB dai suka yi musayar wuta da rundunar sojan kasar musamman a jihar Abia domin nuna goyon bayansu ga shugaban kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta ce rayuka da dama sun salwanta, haka kuma bata canza zane ba a jihar Imo, a yayin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai hari kan ofishoshi daban-daban na 'yan sanda. 'Yan asalin arewacin Najeriya rike gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na kabilar ta Ibo suka fara bayyana tashin hankali da suke ciki.
Mutanenmu da dama sun taso daga inda suke zama sun dawo nan cikin gari inda muke.
Sunana Idris Bashir daga nan Aba. Duk ranar Litinin din babu wannan harkokin shine mutane suke cikin taraddadi da kuma rashin sanin mafita ko kuma makama akan wannan matsala din.
Masu bada umurnin nan na zaman gida na dole su ma ga abin da suke cewa.
This what they are doing will not solve the issue. Neither they need this young man and will get the peace keeping him. We will not solve the issue, now that you're causing more problem in Nigeria.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Timothy. Yace a gaskiya abin da ke faruwa a yanzu ba zai kawo ƙarshen rikice-rikicen kungiyar IPOB ba a kudu maso gabashin ƙasar. Sam kuma san bai kamata a ci gaba da rike jagoran IPOB ba. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta saki kanu, hakan shi zai tabbatar da zaman lafiya a yankin na kabilar ta Ibo. Ne dai masu sharhi akan al'amuran tsaro na duniya suka fara tsokaci tare da bayyana illar shigowa da makamai a ƙasar ta Najeriya. Sha'ibu Idris Mikati wani mai sharhi ne a harkokin tsaro a Gabas ta Tsakiya.
Dun ba a dauki matakan yanda za a kula da iyakokin Najeriya cikin da ake shigo da makaman nan ba. A yi amfani da na'ura ta zamani. Ya rayu a ce an kasa gane dangantakar kaya da suke cikin jami'an tsaron mu. Koda sojojin haya za a samu gwamnatin Buhari ya kamata ta rinsa ido ta dauko masu nadin nan su zo su yi mana maganin abin nan kafin kasan ta durkushe baki daya.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Babbar kotun tarayya a Jalingo, jihar Taraba, ta dakatar da zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihar Taraban har sai an kammala sauraron karar kalubalantar zaben. Rahoton ya nuna wasu sashen 'yan jam'iyyar sun ayyana tsohon shugaban jam'iyyar Elsudi Ibrahim Tukur a matsayin wanda suka amince ya zarce da shugabanci. Nan take sashen 'yan jam'iyyar suka ruga kotu inda suka buƙaci ta yi watsi da duk batun wani zaɓe don a bi ƙa'idojin yin zaɓe bisa dokokin jam'iyya. Ɗaya daga masu ƙarar Alhaji Abdullahi
ade ya ce sun mika bukata ga kotu don samun adalci
dalili ai ba da zama a zabe a yadda da wannan zabe da ake sai domin already magana tana kotu sannan duk wani matsayi da ka sani a jam'iyyar guda biyu ne akwai wanda mu muka sai fun akwai wanda su kuma suka ce su sun san Abuja za su yi abin da suke so a cikin jam'iyyar
fada mana me kuke so kotu ta yi me kuka mika wa kotu wani korafi kuka gabatar
ai mun mika ma kotu korafin mu shine ta saurare mu domin ce akwai korafi tun daga zaben ward da local government har kuma zuwa na state domin akwai list da ake sai an je an fitar da jadawalin an manna a party secretary an duba sunayen delegate din an tabbatar su ne kamun nan a jai zabe to shi wannan muke korafi akai
mana wai kuna so kotu ta sa ta soke wannan abin da aka yi ne a saki wani sabon zabe ko me kuke so ta
muna so a ji korafin mu ne kamun a yi zaben jihadi
ku dai kuna cewa ba a yi zaben baki nan
babu wani zabe da aka yarda Taraba domin ce akwai doka a kasa akwai court order a kafa su sun ce sun san Abuja to shi yasa mu ko muka ce to mu ko mun san kotu
wannan abin da yake faruwa a ji kotu a dawo wasu matakai ba ka ga wannan zai saki birki ka muku harkar jami'a ne
ai babu yadda zamu yi mu yadda da wannan tafiya da ake sai an tantance wannan abun wallahi ba zamu janye ba sai an tantance mana wannan abun ayi gyara kamu ayi zaben nan
a talatar nan za a fara sauraron karar muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja hukumomi a Kano da haɗin gwiwar kungiyar kwadago da ƴan bola jari sun rufe wasu kamfanoni ƴan kasar Sin don zargin su da gudanar da aiki ba bisa ka'ida ba Baraka Bashir ta aika mana rahoton
tuni dai ƴan China suka arce a nakare a yayin da aka je rufe kamfanin a takai da sai da aka yi ba ta kashi da jami'an tsaro dake gadin kamfanin shugaban kwamitin dake aiki akan karban haraji dake karkashin ma'aikatar kasuwanci sun baiwa wannan kamfani damar kawo takardun register kafin su fara gudanar da kamfanin ƴan China dai sun gaza kawo waɗannan takardu har tsawon makonni biyar mun zanta da shugaban kungiyar ƴan jari bola na sa comrade Salisu Ali Rima wanda yake shekaru hudu kenan suna dakon waɗannan ƴan China
Kano abin da yafi tsamari duk da ba ɗaya mu ɗan kasa da muke irin wannan harka musamman ɗan jihar Kano an ture mu su waɗannan ƴan China sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya suka buɗe na biyu suka buɗe na uku suka buɗe na hudu mu ba ma iya samun kayan domin ba za mu iya biya da su ba
sun yi wa kamfanin register
to ai yanzu ma babban matsalan da ya sa ita gwamnatin jihar ta rufe kenan saboda ta ma ce ta kawo register sun kafa kawa
jami'ar hurɗa da jama'a ta ma'aikatar kasuwanci Sa'adatu Suleiman ta ce sun gudanar da rufe kamfanin ne bisa tsarin doka
shekara da shekaru ƴan China sun zo sun karɓe musu ayyukan su gwamnati ta nemi su waɗannan kamfanoni su ba da takardun su na izinin yin waɗannan kasuwanci notice na sati biyu ya shallake har aka tafi sati biyar ba su zo ba ba su amsa ba saboda haka ta bi doka ta rufe waɗannan kamfanoni
mun yi yunkurin jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano ganin cewar waɗannan kamfanoni suna gudanar da ayyukan su ne ba bisa ka'ida ba har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto haƙar mu bata cimma ruwa ba Baraka Bashir muryar Amurka daga Kano a Najeriya
a jamhuriyar Nijar damuwar a tsakanin jama'a yayin da suka waye gari wayan su a salula na nuna lokuta daban-daban an dai samu kwarenyar damuwar bayan bayani daga masana Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aika mana da rahoton
abinda ya kawo rudani wa kawunan jama'a ga wannan lamari da ya zamanto ga duniya a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar mun tuntubi waɗansu jama'a a cikin garin birnin Kwanni kan wannan lamari
na tambaye irin yanzu an ce mini 10:40 yar kuma ya koma shadi har da wani abu ni gumin taba salula ba naga canji ne yayi sai da mi ada Allah ka muce shi lafiya amma aku ba mamaki baka taba salula ba baka taba yar ba a ce canji yar ya canza a tawa rayuwa ne ba taba ganin irwan gaba
ni DJ Karan Nef gare ni wanzar tron Nef shadi da rawin ba dai
kana war zun buga wayar ka ta nuna karfe 11:40
dan mai jin shekarun da ni ai mun ba zai bani mamaki ba saboda yau da gobe ai ta hakarin mamaki ko Allah duk abin da ya ga dama haka ranar
shi
kai
shi dai wannan lamari marabin da jama'a su ci karo da shi tun shekara ta 2000 inji shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin Kwanni
Alhaji Mamman Mamma Awali da yawa dai kowa gani ko ga salular shi ko da mun gana shi yanayin wasu suna da 11 wasu suna da 12 kin haka ji ba awa ɗaya tsakanin je zuwa 12 yanayi ya kamata ya canja kamar tsakanin mu nan kasashen mu na Afrika ta Yamma ma da kasashen turai inda ka san da awa guda ke tsakanin mu da su yanzu kuma lokacin ya zo ya komo daidai da lokacin su don ku wannan salolin sai kaga wasu namu ne yake da su wasu kuma da jana turai riga ya shigo to kaga don shi daidai da marice zuwa 12 kuma ya koma daidai kuwa ka san na'urar take mutar abubuwan sama ta su ne ake yi kamar dan lokacin da yayi saura ga cikin shi ne yake samu wannan abun ga an dan shekaru ba samu wannan ba hakan ga irin da bana dai
kuma lokaci
bambanta ba tun lokacin da ake hirar na 2000 nan dai na already za su tsaya za su kada duk shi madan maganar mutane ne ba
hankalin mutane ya kwanta domin maganganu na kai da kawowa ya sa wadansu ma na magana cewa wannan alamu ne na matashin duniyar gaba dai yayin da wadansu ke cewa wannan halayen jama'a ne Allah ke so mu jarraba su da shi jama'a sun fahimci cewa abin na nasaba ne da canjin lokaci a kasashen turai inda a can baya turai din sun tsere muna da awa daya yayin da halin yanzu muke kunnan doki shabi a janguriyar Niger haka shabiu na rana yake a kasar Faransa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Niger
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja da shirin mu na gaba
Zoran matasa Ma sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zoran matasa na BOA dake taba abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayiki shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin Zoran matasa na BOA ana sani kafinta yayi bita kan zamanin da bako kan zama dan gata da hakan ke da bambanci da zamanin yau inda kalubalen tsaro rashin tarbiyya ko talauci ke sa rayuwar ka cinaka na cinawa ba ruwa bane
da lokacin ma ilimi bai wadata haka sosai ba ko bako ne yazo gari bai san kowa ba insha Allah bakon ne yana da peace of mind zai samu inda za a san har rububin sauke shi ba muke ji ake cewa ake da kawo masa abu sai aka masa abu sai sama da na mutum biyar bai ma san yanda zai yi da su ba a bashi masauki mai kyau amma yanzu wa'annan abubuwan babu su
ko yanzu irin ma
yana tabarbarewan al'amura yanzu ko dan uwan ka ne ya tafi ka dade ban gan shi ba yazo ya kunkwasa kofa sai kai tunanin anya bai ji ya canja dabi'u da wasu abubuwan ma ba ma mai laifi bane ma kuwa ba za ka bude masa kofa ba sai ka tsaya kana tunani a zuci saboda me yanzu tsoro ya riga ya shiga zukatan mu
ka san kofofin ma da abun tsaro akwai na zamani inda ake lekawa dan ga mutum ba gane masa ba
ko da yake shi ana zuwa ba sarai kenan zan iya cewa wani bangare tsakan da Allah inda muka kawo muka bada gudunmawa wajen tabarbara al'adamu namu na arewa kokonce na Afirka ma zamu ce for example da mun tashi mun ga mai anguwa kan na cire takalmu zamu yi mu wuce muna girmama su amma yau sarakuna mu na gargajiya yanzu ga baki da ba mu ganin su da daraja yanzu haka zaka san dan arewa ne ko ba washe ne yake kiran sunan bakara ke sai tsine mishi
an ba ko ya amfani takarmu ne 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 amfani tsira takarmu
wannan eh takarmu na dan girmamawa
a ko me ya kawo na girmamawa anguwar ai akwai zaka ka kawo misalin masu anguwanni anan akwai ma irin misali masu anguwanni da suke taimaka wurin haɓaka tarbiyya da ingancin ta misali maka misalin mai anguwan mu ne anguwan mu nan ya hada kwamiti na anguwan mu gaba daya ya zauna da su da masu kudin da talakawan yace to abin da nake so da ku anguwan nan da yaran masu kudi da yaran talakawa duka daya ne idan kai mai kudi ka dau danka ka iya tarbiyar sa ka kai shi makaranta ka iya biya masa kudin makaranta ka bar dan talaka wanda ba zai iya biya masa kudin makaranta ba zai iya bashi tarbiyyar da ya kamata ba bai ci ya koshi ba ma ballantana ya bashi tarbiyya to ranka naka yi dai gama karatun sa ya dawo zai zo dan wannan talakan zai zo ya dauke shi ije shi kuma ya bata maka wannan yaron naka saboda haka abinda muke so a anguwan nan a hada kai a zama daya da dan mai kudi da dan talaka a ɗaya bo aka hada committee a anguwar aka gina makaranta aka ɗaya bo masu wa'anda za su malamai wa'anda za su dinga koyarwa wa'annan yara karatu babu dan talaka babu dan mai kuɗi duka makarantar su guda daya shine tarbiyyar da ya kamata irin wasu anguwan da ya kamata su dinga bada gudun waki nan kai mai anguwa ne da ka gona kai kana da dauka wanda irin abun da wanda irin gudun waki ka ba anguwar ku wa'anda za ku da bada tarbiyya ne kyau da zaman lafiya a
arewa
abun da sanaka ba ana
da sarakunan mun arewa shine barin al'adun da yasa muka yanzu bai kasance uba da zai nuna wa asalin dan shi muhimmanci mai anguwa ba bai nuna mishi muhimmancin asalin saraku basaraki a gari ba. For example magaran da shi Buhari ya kawo magaran da mai anguwan sai ya tabbata sarkin Hausa Lugbai muna zanne da shi aka zo wasu baki suka zo ba san ko ina ba aka dauke su aka kawo su gidan sarkin Hausa Lugbai da aka kawo su gidan sarkin Hausa Lugbai farko abun da ya fara tambayan su ina ne garin ku wace diga ina ka fita suka ce gari kaza ne abun da ya fara tambayan na biyu sai ce ina kuna da katin zabe ko katin dan kasa suka ce suna da shi suka fita ya nuna suka nuna mishi ya dauki mai ya nuna musu masauki suka sauka suka zanna abun da yasa nake kawo wannan misalan shine anan har yanzu har gobe sarakunan gargajiyan nan suna da muhimmanci a cikin al'ummar mu gabaki daya yana da ya kamata a ce muna kusantar su su karan kansu har yanzu suna in kana so ka san tarihin ka in ka sami anguwan ku zai baka tarihin iyayen ka daga ina suka fita ga inda suka zo anguwan
ba irin ne shine da ba ne sarauta ke kamata ija talaka kusa da shi ba talaka ne ya kamata
ai su shi ya ja yanzu haka mu karan kanmu
Ana sani kafinta akwai an ce kai kana da wata sarauta ma yanzu haka
gaskiya ne ina da sarauta ta mahaifina da na gada to a zahirin gaskiya muna iya kokarin mu masu sarauta har yanzu na nan da martabar su ba kuma a taba su duk wanda kuma yace zai taba da zai taba rawani to lalle zai taba kansa a gaskiya kamar mai gidan mu ko in ce overall sarkin juwa mai girma sarkin juwa yana
kokarin
Idris Musa yana iya kokarin sa na wajen nusar da mutane tarbiya da ma sana'o'i da sauran abubuwa domin ci gaban al'umma duk inda yaga wani abu wanda ba daidai ba zai iya kokarin sa domin yaga cewa an gyara wannan abun to amma matsalolin zaka ga yawanci masu unguwanni zaka ga a unguwa matasa sun taso sun bude gidan kallo gidan gem gidan menene wasu chamba chamba na tata da sauran abubuwa masu unguwannin nan ba sa sa ido su rinka fadakar da yaran nan ko kuma sun ga tsawatan musu to wannan yana kawo matsaloli kuma yana bata tarbiya
to kai ana kawo muku rutun ya za a yi ku nemi cewa a
tsaya to magana ana shi
wannan ana ba ku har ma sa wannan ana ba ku yasa kun gani ma fa iya
magana ne ana dai
da
rashin girma ma
da kita da akwai Kabiru Idris sun azo yake ta daga hannu zai magana ba baki dama ba kuma amma Anas ya ce ba yan sanda bane ba zai kawo musu wani na goro ko wani in mutum ya zo yi gaisuwa ko ya girmama wannan al'adu ne dama na da bai da aka gada Kabiru Idris
eh abin da cikin fadi ina so magana akan shi Allah bai basaraki da martaba asalin magana shine mun taba yarda wani basaraki mun taba kai mai ziyara a fada sai ni amana cewar kaman yawanci yanzu suke kai sarauta ba sarauta kirki da su ba kuma ana abin da yake kara kai amana yau basaraki in dai bai da hali in ji za a zo fara a zauna ba shayi ko ba na ko ba goro to kadan kadan za ka fara ba kuwa
maganin bayanin da ya
to dan haka har ga Allah in sai yanzu lokaci ba su bakin fada yanzu ungon wani ya zo haka kawai zai biya kudi wai wani hili nan wai shayi nan kullu jikin matsalaci ba sai da aka yi ca ungon nan sarki ya magana shi wannan shi sai da aka yi ca to aka yi to aka su haki ne ji wai ya biya dubu ne mu yan ko mu masallaci ne aka yi salat asuba aka ce har kuma mai da kudi shi haki ne ya riga ce kudi to da irin wannan ta wani bangare suna bakin kokarin su amma saboda mi saboda ba su da wani abu hannun su ya ga kuma kaman banza ko ran kirashi ba irin girman shi
ne kamar ba mutunta su
ba mutunta su to yasa kowa yana ganin da kudi abin da ya gara ma
wato sarki sai in yana da babbar gona ana fito da abinci da rana da yamma ana fito da doya da koyi sannan ne mutane za su na taruwa.
Eh, shi raka wuce za su ai labarin mutumin jiki ne da sauran su
motoci a kofar. Wannan da ke wannan magana Alhaji dai kan tuna mun da wani bawan Allah a nan yankin anguwarmu. Za ka ga cewa shi wannan bawan Allah ba wani sarautan ma ba wani kawai dai mutane ne suka makala mai wannan sarautan, amma sabida yana da hannu da shuni kuma da rana idan mutane sun taso daga majalisa za a zo akwai wata gida a gidan shi akwai wani daki da ya ware akan ce mu wannan wurin fada ba fa mai sarauta bane, amma sabida za su zo su ci abinci in an tashi za a dauki wani abu a basu. Sai kaga cewa to kaga ire-iren wannan kaman maganan da kai gaskiya hakikanin gaskiya muddin ana so ai masara kuna biyayya to yana da kyau a ce an jara wasu abubuwa wanda zai zamanto cewa akwai Allah wanda zai zamanto gwamnati za ta
yi. Kaje ce makaman su ba samu natsuwa su ƙara duba ungosu ya halaka suke ci da sauran su kuma hali ba.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Shirin jaridin ne da jaridar da wanga na cewa rundunar sojin Najeriya ta mai da martani game da zargin da wata mujallar kasar Burtaniya mai suna da Economics ta yi cewa rundunar ta tashi rugujewa sakamakon gazawa wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga da kuma na kungiyoyin Boko Haram da na IPOP. Daraktan yaɗa labaran rundunar sojin Najeriya Brigada General Onyema Ochukwu ya ce babu kamshin gaskiya game da labarin na da Economics. Yana mai cewa rundunar sojin Najeriya runduna ce da ta yi kaurin suna wajen tabbatar da doka da oda da kuma samun nasara. Sai kuma jaridar da sanar cewa akalla soja guda da kuma wani dan fursuna ne suka rasu a lokacin da wasu 'yan fursuna suka tsere daga gidan fursuna na gyara halinka da ke garin Oyo a jihar Oyo a ranar Juma'a. Akalla 'yan fursuna 837 ne suka tsere a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari. Sai dai kawai yanzu an kama 262 'yan da 575 har yanzu ake neman tsaro a Jallo. Sai kuma jaridar The Blueprint da cewa gwamnan jihar Borno Babagana Azulum ya bayyana cewa ƙarshen watan Disamba shekarar nan da muke ciki ne za a rufe dokacin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar. Azulum ya furta hakan ne a lokacin da yake zanta da 'yan jarida don kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan ya bayyana cewa an samu daidaiton tsaro a jihar, kuma akwai buƙatar 'yan gudun hijira su koma yankunansu na asali. Sai kuma jaridar Daily Post ta yi bayani ne akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai layin dogo da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Dokuwa da rahotannin sirri da aka ce an samu cewa akwai yiwuwar a kai wannan hari. Shi da wannan hari da aka yi a layin dogo an kai shi ne da Nakiri a tsakanin garin Dutse da kuma Rijana. Ita kuwa jaridar The Punch ta bugo martanin da jam'iyyar adawa ta PDP ta bayar game da wani rahoto da wata mujalla ƙasar Burtaniya da Economist ta buga akan gwamnatin Muhammadu Buhari, inda mujallar ke cewa gwamnatinsa ta gaza wajen shawo kan al'amura da suka shafi tsaro, tattalin arziki da kuma siyasa. PDP ta ce ta yadda da kalaman ko rahoton da mujallar ta da Economist ta buga. Duk da cewa mujallar ta Economist ta kasance daya daga cikin mujallun duniya da suka goyi bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin zaben shekara ta 2015, inda ta bayyana shi a matsayin wanda zai fi ta gaza abin a zo a gani akan shugaban ƙasa na wancan lokaci Dr. Bullo. Jallo Kebele Jonathan Babangeji from Muryar Amurka daga Nigeria.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu na Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Madina Dauda ke cewa sallam.